A jawabin da Lai Muhammad ya saki, ya ce tuni har ministocin sun nada kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ƙaramar ministar sufuri Benitola Faraki, wacce za ta gudanar da yadda za a hada gudumawar. Wannan mataki bai yi wa wasu gamayyar ƙungiyoyi daga arewa maso gabashin ƙasar daɗi ba, domin sun kira taron manema labarai cikin gaggawa a Abuja, inda suka bayyana takaicinsu. Abdulrahman Buba Kacham shine ya jagoranci kungiyoyin.
Na farko dai muna kira ga shi wanda hakkin al'umma ke kansa shugaban kasa ya yi sauri ya dauki matakin gaggawa. Ba abu bane wanda zai zo na shiru, wannan abu ne wanda ya shafi ran al'umma. Kuma a gaskiya ba a yi ma al'umma adalci ba, don rashin adalcin da ba a yi ma al'umma ba, waɗannan mutane manyan kasan nan da shugabannin kasan nan su suka kawo matalakawa wannan ciwo, sannan kuma suna so su daki talakawa su fana su kuka. Su ne suka kawo ciwo, ba talakan da zai iya shiga jirgi ya je kawo wannan ciwo. Su manyan su suka kawo, wasu ne suka kawo ciwo. Yanzu bari a takura ma al'umma, an kashe mutane fa talakawa da shike bai shafe su ba. Ba wani wanda ya kawo irin wannan mataki. Wallahi matakin da aka kawo na wannan ciwo da shi ne aka kawo mataki na yakan ta'addanci a Najeriya, da kuma yakan masu garkuwa da mutane. Wallahi da ya kare mu, za mu faɗi gaskiya, ana so duk abin da zai faru ya faru. Mun fahimci cewa yanzu kasan shugabanni ba don talakawa suke ba, kowa yana yi don iyalansa ne. Garkuwa da ake da mutane da ta'addanci da ke a kasan nan, babu wani jigon mai kuɗin da cire kuɗin da ya bayar a yanzu ya bayar don iyalansa da ƴaƴansa da shi. Kulle jahohi da aka yi da sauransu, ai akwai kuɗaɗen da ake ajiyewa a reserve na kowace ƙasa, wanda irin wannan annoba in ya faru kafin a dauki wannan mataki, me ya kamata a yi da wannan dukiyar? Ina dukiyar yake? Ina dukiyar da shugaban ƙasa yake ya tara? Ina yake? Al'umma suna cikin wahala. Yau a ce an kulle wannan jiha, yau a ce an kulle wannan jiha, an bar talakawa suna zaune. Mu ajiye Madina in iri na ina da abincin da zan ci wata shida a cikin gidana, wani fa sai ya fita a ranar din zai samu abin da zai ci. Wannan ba masifatin karemu ba. Ana tsoron abin da Allah ya halitta, ba a tsoron Allah.
To sai dai ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC, kanar Garus Gonono Mai Murabus, ya bayyana ra'ayinsa, yana min cewa
abun ya bani mamaki sosai, saboda abun da na gani ciwo in ya fara kama manya ne shi ne za su kayyade da wannan abu. In ba haka ba, rigin gumi da ake a Najeriya a lokacin ya ba su rige kuɗin su aka taimaka wa talaka ba. Kuma bayan wannan in aka rige aka musu aka tara wannan duka kuɗin za a tsayar da shi a coronavirus, kuma ga shi yanke mutane a rufe su a ɗaki, me gwamnatin da ta nada wa talaka wanda zai ci? Ai, wata coronavirus guda biyu ce ma na ganta. Saboda mutum bai da abun da zai ci ya kwanta har gari ya waye, kuma gobe da safe ya tashi ba wani abinci, ai wata coronavirus ne. Gwamnati ta kamata da tashi a yadda mutanen China suka yi da sauran da Amerika suka yi na lockup din, na kowane abu sun aje musu abincinsu kaman yadda na ga gwamnan Lagos ya yi. Amma don ka ba da doka kai kana tsayin matsayinka gwamna, ba wani ko burodi wanda ka ajiye wata laka ko fiyo wata, shi ya zai da ransa.
A bangare guda, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jinjinawa manyan 'yan Najeriya da kungiyoyi da suka tashi tsaye wajen yaƙi da annobar coronavirus, wacce aka fi sani da COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.